Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Litinin 6 ga watan Disamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Yusuf da kanin labarai.
Wasu ababen fashewa sun tashi a sansanonin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kasar Mali. Ƙungiyar Taliban ta yi watsi da zargin ƙasashen yammaci. Haka zalika har yanzu ba a samu wani ƙarin bayani ba a kan illoli da ke tattare da sabuwar nau'in cutar coronavirus.
To, kanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji yadda matsalar tsaro ke ci gaba da addabar sassan arewacin Najeriya.
Kasashen gaba da masu wuta akwai mutum biyu na Isa da wani yaro ya kashe bayan na magaji da wani yaro Kabiru da Ali da ainihin Usman Zala shi kuma ainihin dan cikin garin Kababa ne nan da kasashen sun kashe sun kashe.
Za kuma a ji rawar da jamhuriyar Nijar ke ci gaba da takawa a Majalisar Ɗinkin Duniya a 'yan kwanakin nan. To sai dai 'yan raji a Nijar ɗin na cewa yanzu majalisar ta ma daina ɗinke duniyar. To ko me yasa?
Ana kwana ana tashi sai muna hankaltuwa ba ta hana faɗa kuma ba ta raba faɗa.
Kamar kowace ranar Litini, yau ma za a ji shirinmu na ciki da gaskiya wanda Sarfilo Hashin Gumel ke gabatarwa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da asuba. Ta da fatar an wayi gari lafiya. Yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya. Wasu fashe-fashe biyu sun afku a sansanonin Majalisar Ɗinkin Duniya a garin Gawo da ke arewacin Mali a jiya Lahadi, inda suka yi ɓarna amma ba su zama sanadiyyar asarar rayuka ba, in ji wani ɗan jaridar AFP wanda ya gane wa idansa. Fashe-fashen da suka afku da sanyin safiyar sun girgiza barikin tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke ƙasar Mali mai suna MINUSMA. Lamarin da ya tilastawa wasu mazauna wurin mafaka na tsawon sa'o'i biyu. Rundunar sojan Faransa ta bayar da rahoton ɓarnar kaya kawai, amma ba ta ba da wani bayani kan yiwuwar wanda suka kai harin ba. Mai magana da yawun MINUSMA, Miriam Desabels, ta shaidawa kamfanin dillancin labarai na Faransa na AFP cewa an kai harin kan wasu sansanoni biyu da ke arewacin ƙasa a ranar Asabar da ta gabata ba tare da wata ɓarna ba. Tashe-tashen hankula na baya-bayan nan a ƙasar da ke yammacin Afirka na zuwa ne bayan kashe mutane 31 a wani hari da wasu da ake zargi mayaƙa masu tsatsauran ra'ayi ne suka kai a ranar Juma'a a kusa da garin Bandiagara da ke tsakiyar ƙasar. Kasar Mali dai na fafutukar ganin an shawo kan rikicin masu kishin Islama da ya fara ɓarkewa a arewacin ƙasar a shekara ta 2012, kuma tun daga lokacin ya yi sanadiyar mutuwar dubban sojoji da fararen hula. Duk da kasancewar dubban sojojin Faransa da na Majalisar Ɗinkin Duniya, rikicin ya mamaye tsakiyar kasar Mali ya kuma bazu zuwa makwabciyarta Burkina Faso da Nijar. Ƙungiyar Taliban da ke mulkin Afghanistan a jiya Lahadi ta yi watsi da zargin da ƙasashen yammacin duniya ke yi mata na aikata kisan gilla kan jami'an tsaro da ke da alaƙa da hanɓarariyar gwamnati da Amurka ke marawa baya a birnin Kabul. Tana mai cewa ƙungiyar masu kishin Islama ta himmatu sosai wajen aiwatar da wata afuwa a faɗin ƙasar. Abdulkahar Balkair, kakakin ma'aikatar harkokin wajen Afghanistan, ya wallafa shafinsa na Twitter cewar duk wani ɗan ƙungiyar Taliban da aka samu da laifin karya dokar afuwa za a gurfanar da shi a gaban kuliya tare da hukunta shi. Za a yi bincike sosai kan abubuwa da suka faru na kisan kiyashi, amma bai kamata a ɗauki jita-jita ba da ba ta da wani tushe a zahiri. A rana Asabar Amurka ta jagoranci kasashen yammacin duniya da kawayenta wajen yin Allah wadai da rahoton da ke cewa kungiyar Taliban ta kashe ko kuma ta tsare wasu tsofaffin jami'an yan sanda da na leken asirin Afghanistan sama da mutane 100 ba bisa ka'ida ba tun bayan da suka koma kan karagan mulki a tsakiyar watan Agusta. Mun damu matuƙa da rahotannin kashe-kashe da tilasta bacewar tsofaffin jami'an Afghanistan kamar yadda kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch da sauraron su suka rubuta, in ji sanarwar da Amurka, Tarayyar Turai, Australia, Burtaniya, Japan da sauraron su suka fitar, wanda ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta sanar. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Gambia Adam Barrow ya lashe zaben sadara ta mai yawa tsakanin sa da abokin takararsa a kura'ar da ta kafa shinge na kafa sabon babin demokradiyyar karamar ƙasa a Afirka ta Yamma. Barrow ya lashe kusan kashi 53 na kur'un da aka kada a cewar sakamakon zabe na ranar 4 ga watan Disamba da hukumar zabe mai zaman kanta ta sanar a jiya Lahadi. Nan take doke babban abokin takararsa Usaino Darbo na jam'iyyar United Democratic Party, wanda ya samu kusan kashi 23 na kur'u da aka kada. Wannan shine zaben shugaban kasar na farko cikin shekaru da dama da bai hada da tsohon shugaban kasar Yahaya Jammeh ba, wanda ke gudun hijira a kasar Equatorial Guinea bayan ya sha kaye a zaben 2016 kuma ya ki amincewa da shan kayan.
An jima kaɗan, Yusuf zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu ka muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda sassan arewacin ƙasar ke cigaba da fama da matsalar tsaro. Muhammad Nasir, gare ka.
Mazauna yankunan da ke fama da matsalolin rashin tsaro a Najeriya, musamman a yankin arewacin ƙasar, na cigaba da zaman zulumi saboda a cewarsu har yanzu ba su ga wani canji ba duk da matakan da mahukunta ke ɗauka na daƙile ayyukan 'yan fashin daji. A ƙarshen makon da ya gabata ma an samu rahoton cewa 'yan bindiga sun yi wa 'yan banga waɗanda suka kammala karɓar horon dabarun samar da tsaro kwanton ɓauna suka yi musu ruwan alburusai a yankin gabacin Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya. Abubakar Muhammad AH shine sakataren kungiyar banga a jihar Sokoto.
Suna shigowa sun ka bude musu wuta. To Ubangiji yake aishi a da iko ne. Ya tsare su babu wanda ya mutu a cikin su, sai dai mutum ɗaya daga cikin su wanda ya samu rauni ga hannu ta halibin bindiga da an kalbo shi da an kire bindiga. Amma su ko sun samu nasarar kawai da adda guda hudu.
Na zanta da wani mazaunin yankin Isa dake gabacin Sokoto wanda shi ma ya shaidi yadda wannan lamarin ya faru.
Kasim Abdullahi Isa, tsohon chairman na matasa na Isa local government. Mota biyu ce ta su yan banga din. Motar guda ta gaba ta riga ta sha. Ta baya ta sha ba sai ta yi kona sai ta shiga cikin garin Kababa. To sai suka sai sun gaji cikin garin Kababa din. Suna shiga mutane sun ka ko wurin sai sun tambaye su da Allah ina yan banga nan sun kai. Sun ce su ba su gaba sai da sun kai ba. Kai sun ga bude musu wuta. Akwai mutum biyu na Isa da wani yaro da aka ce ba bayan na magaji da wani yaro Kabiru dan Ali. Nan take sun ka kashe su da ainihin Usman Zala. Shi kuma ainihin dan cikin garin Kababa ne. Nan take sun ka kashe su. Ta sai je an ka zana su da sai. Ni kenan ana cikin wayannan sha da wannan tare da sun gani.
Wani abu da ke daure kai shine yadda mahukunta ke ikirarin suna ɗaukar matakai kamar yadda a makon da ya gabata gwamnan Sokoto Aminu Waziri Tambol ya furta cewa
muna ƙara gode ma jami'an tsaro saboda a kwanan nan an tsananta kwarai wurin kai hare-hare ga 'yan ta'adda har wuraren su ta sama da ta ƙasa, kuma waɗannan matakan za su ci gaba. Muna roƙon al'umma su ƙara bada haɗin kai.
To ko mazauna yankunan sun ga tasirin waɗannan matakan da ake ɗauka?
Wallahi ba gaskiya ba ne. Wallahi da lahi ba gaskiya bane, babu wani hadi wanda aka kai. Wallahi ba gaskiya bane. Wallahi in dan soje suna nan suna yawo ta sojoji. Wallahi da lahi babu wani abu da
tsohon shugaban karamar hukumar mulkin sabon birni wanda kuma mataimaki ne na musamman ga ministan 'yan sandan Najeriya Idris Muhammad Gobir ya ce halin da jama'ar yankin suka samu kansu ciki babu wani sauyi da suka gani.
Gajiya ce kawai muka yi da faɗin abubuwan da suke faruwa, muka kama baki da muka yi shu muka bar mu Allah iko. Sai bala'i da masifa kullum mutane suke ciki wannan abu. So yana da kyau operation ɗin da aka yi a zamna da mutanen da adda ruwa da saki, committee na security wanda aka ce sarkin musulmi yana jagoranta, a zamna da mutanen wanda a tambaye su menene problem ɗin nan. shin yaya abin nan ke faruwa?
Bisa ga yadda lamarin rashin tsaro ya kicce-kicce yawa a Najeriya, duk da matakan da mahukunta ke dauka, jama'a da yawa na ci gaba da addu'o'i neman sauki daga wurin Allah. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To a gaida Muhammad, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Yusuf da kashi na biyu na labaran duniya.
Sabuwar nau'in kwayar cutar Omicron ta coronavirus a yanzu ta bazu zuwa kasashe 40 a duniya da kuma jihohi 16 a cikin 50 na Amurka. Amma manyan jami'an kiwon lafiya na gwamnatin Amurka a jiya Lahadi sun ce ba tabbas game da tsananin illar da take tattare da ita, musamman ga lafiyar mutane da suka kamu da cutar. Bai yi kama da akwai tsanani a cutar ba. Dr. Anthony Fauci, babban kwararre kan cututtuka a Amurka, ya shaida a wani shirin gidan kallakaji na CNN cikin shirin State of the Union. Ya ce duk da haka, yana da muhimmanci a rike hukunci har sai mun samu ƙarin kwarewa tare da bambance-bambance yayin da yake yaduwa daga ƙasa zuwa ƙasa da kuma cikin jihohin Amurka da ke da faɗi. Dr. Francis Collins, daraktan cibiyar kiwon lafiya ta Amurka, ya bayyana rashin tabbas shi ma. Yana mai cewa a lokacin wata ganawa da kafar talabijin ta NBC Meet the Press, shin wannan a zahiri ba ta da hadari sosai fiye da bambance-bambancen nau'in corona na baya? Masana kimiyya sun himmatu suna aiki tukuru cikin sa'o'i 24 a cikin kwana 7 don samun waɗannan amsoshin. Tabbas yana yiwuwa, in ji Collins, cewa wannan ba shine bambance-bambance da ke fitowa na ƙarshe ba, wanda zai jawo hankalin mutane da yawa da damuwa mai yawa. A yau Litinin ne wata kotu a Myanmar za ta yanke hukunci na farko a shari'ar da ake yi wa tsohuwar shugabar da sojoji suka hamɓar da ita, Aung San Suu Kyi, wadda ta samu lambar yabo na zaman lafiya ta Nobel a wani juyin mulki na watanni 10 da suka gabata. Suu Kyi na fuskantar shari'o'i 12 da suka hada da tuhume-tuhume da yawa na cin hanci da rashawa da kuma keta dokar sirrin ƙasa, dokar sadarwa da ka'idojin COVID-19, waɗanda ke da hukuncin ɗauri fiye da ƙarni ɗaya a gidan kaso. An dakatar da hukunci a makon da ya gabata. Suu Kyi da mai shigar da ƙara Win Myat da kuma hambararren shugaban ƙasar za su fuskanci hukuncin ɗauri na shekaru 2 saboda tsokana da kuma shekaru 3 saboda karya ka'idojin COVID-19 idan har aka same su da laifi, amma sun musanta zargin. Magoya bayan Suu Kyi, mai shekaru 76, sun ce shari'o'in ba su da tushe kuma an tsara su ne domin kawo ƙarshen harkokin siyasarta da kuma ɗore ta a cikin shari'a. Yayin da sojoji ke ƙara ƙarfin mulki, hukumar mulkin soji ta ce wata koti ce mai zaman kanta da ke ƙarƙashin jagorancin alƙalin gwamnati da gwamnatinta ta naɗa za ta yi wa su adalci. Myanmar dai ta faɗa cikin tashin hankali tun bayan juyin mulki da aka yi a ranar 1 ga watan Fabrairu, wanda ya gurgunta sakamakon zanga-zanga da kuma rashin zaman lafiya da ya ɓarke, bayan da sojoji suka yi wa 'yan adawar ƙasar kisan gilla waɗanda suka kira su 'yan ta'adda.
To a gaida Yusuf da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar, inda za a ji inda aka kwana game da irin rawar da ƙasar ke takawa ta musamman a Majalisar Ɗinkin Duniya a 'yan kwanakin nan. Haruna Mamman Baƙo, gare ka.
Tun ranar ɗaya ga wannan wata na Disamba ne, jamhuriyar Nijar ke jagorancin kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya, kuma ƙasar za ta share tsawon kwanaki 22 a cikin wannan watan tana riƙe da wannan mukamin na jagorancin harakokin duniya. Kusancewa babban abinda zai kyallawa a wannan shugabancin harakokin duniya shine isar da shugaban ƙasar ta jamhuriyar Nijar Muhammad Bazoum zai yi a ranar 9 ga watan Disamba domin tattaunawa akan matsalolin tsaro da suka haddabe duniya kamar kasar Syria da sauran kasashen duniya da ma canjin yanayi da ke barazana a rayukan mazamna doron kasa. Malam Abdu Abari shine wakilin jamhuriyar Niger a Majalisar Ɗinkin Duniya.
Instruction des plus hautes autorités, il a été retenu un seul événement phare.
Bisa umurnin hukumomin jamhuriyar Niger, babban abinda zai wakana a wannan shugabancin harakokin duniya da jamhuriyar Niger ke yi shine wanda zai wakana a ranar 9 ga wannan watan akan matsalolin tsaro da suka dabibiye duniya tare da matsalar canjin yanayi. Kuma shugaban kasar Niger Bazoum Muhammad ne zai sabka a birnin New York da kansa domin nuna goyon bayansa ga ayyukan da muke yi a nan. Haka ma za a yi magana a wannan wurin da muryar jamhuriyar Niger game da matsalolin da suka shafi kasar ta Niger da yankin Sahel da ma sauran kasashen duniya.
Pour pratiquement l'ensemble des régions du monde.
Sai dai a cewar masanin ƙasa da ƙasa Abdullahi Kadu, wannan zaman ba wani abu bane illa a shayi a wace.
Menene shugabannin duniya duka ƙwararru ne daban-daban ake tarawa na ƙasashe daban-daban wanda suka amince da wannan majalisa ta Ɗinkin Duniya, su ne ake tattarawa domin su zama wakilai na dindindin ko na wannan lokaci a Majalisar Ɗinkin Duniya. To duka waɗannan mutane da in ka ji an ce Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi magana, sai mu ga za ta raba wani hada ne ko kuma za ta hana a yi hada wani wuri. To sai aka waye gari ana kwana ana tashi sai muna hankaltuwa ba ta hana hada kuma ba ta raba hada. Dan ka san makasudin da an kai ta ita Majalisar Ɗinkin Duniya, an yi ta ne bayan da aka kare yakin duniya na biyu.
Jamhuriyar Niger ta dage a karo na biyu ne a wannan mukamin jagorancin kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya a wannan shekara, abinda yasa wakilin a Majalisar Ɗinkin Duniya na kasar ta jamhuriyar Niger cewa da Malam Abdu Abari yin ganawa ta garin da garin da sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres a ranar 30 ga watan Nuwamba da ya gabata. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Zuwa gaida na birnin Kwannin, kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashirmu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, masu sauraro barkamu da sake saduwa a wani shiri na ciki da gaskiya, inda maga ya dace shirin ya duba batun korafin da tun farko ya sanya rundunar yan sandan Najeriya ta soke rundunar yaƙi da yan fashi da makami wato SAS tare da maye gurbinta da wata sabuwar runduna da ake kira SWAT. Cikin shirin za mu ji irin wainar da aka toya lokacin da SAS ke raye don kauce sake faruwar hakan a sabuwar rundunar SWAT. Ku biyo mu cikin shirin. Suna na Sarfil Hashin Gumel. Kimanin shekaru 2 da suka wuce, an yi kampen ɗin neman rushe rundunar yaƙi da ƴan fashi da makami ta SAS, amma hakan bai yiwu ba. Sai alƙawarin cusawa jami'an ƴan sandan aƙidar mutunta haƙƙin bil'adam da gujewa wuce gona da iri ta hanyar yanke mutane hukunci gabannin samunsu da laifi ko hukuncin kotu. Musamman ofishin SAS a Abuja da ke kusa da shahararriyar makabartar Gudu ya kasance da tarin mutane da motoci tamkar ana cin kasuwar wani ƙauye. Rundunar SAS ta samu zarge-zargen cin hanci da rashawa da gallazawa waɗanda suke tuhuma, har ma takan kai ga harbe ƴan Najeriya hallahira. Kwamiti mai zaman kansa da hukumar kare haƙƙin bil'adam wato NHRC ta kafa, wanda ya fara zama domin sauraron ƙorafe-ƙorafen cin zarafi da ake zargin rusasshen sashen na 'yan sandan na SAS da aikatawa a baya, ya karɓi ƙararraki sama da 160 a garin Tarayya Abuja. Wani irin ɓarna rundunar na SAS ta yi haka, kuma ya hukumar SAS ke gudanar da ayyukanta? Abubakar Usman Shumo wani ne da ya taɓa shiga komar 'yan sandan SAS a Abuja, ya kuma ɗanɗana azaba. Amma kafin mu ji daga wajensa, ga bayanin da ministan 'yan sanda Muhammad Maigari kan soke SAS bisa buƙatu biyar na masu zanga-zangar.
Yaran matasa wanda suka damu da irin abubuwan da 'yan sanda suke yi sun ci gaba da yin zanga-zanga a wurare daban-daban a cikin ƙasar nan. Kuma shugabanni musamman dai shi Muhammadu Buhari shugaban ƙasa ya kai fagen ya yi magana cewa duka bukatotin suke nema domin sun gabatar da bukatu kusan guda biyar, kuma bukatun nan dukkaninsu shugaban kasa ya nuna cewa an aminta a soke 'yan sandan SAS, kuma shugaban kasa ya yarda ya ba da umarni kuma an soke. Sannan sun nemi a fito da tsari na sake fasalin 'yan sanda, kuma shugaban kasa ya yarda ya gaya musu dama dai a kai ne muke, kuma ya yarda cewa za a ci gaba da wannan tsarin na kyautata halin ayyuka na 'yan sanda. Suka zo kuma suka ce lalle duka 'yan sandan SAS waɗanda aka soke sai an zo an sake gwada su, jaye su daga wuraren aikin su, kuma a tabbatar da cewa su shigo cikin wannan tsari na sabon salo da aka fito da shi na SWAT, kuma aka yarda ba za a sawo su ciki ba, kuma aka ba da umarni duk wani ɗan sanda wanda ya aikin SAS shi zo shi kawo kai ne a nan headquarter domin a dibi lafiya ta yi, kuma a dibi cancantar kai shi wani wuri don a kai shi ya ci gaba da aikin ɗan sanda a wasu wurare ba dai irin wannan aikin da suka saba yi ba. Sannan suka nemi a hukumta duk wani ɗan sanda wanda aka kama da laifin cin zarafi ko kuma keta dokar ƙasa, kuma gwamnati ta yarda bayan da aka yi taro na council na economic council wanda yake shugaban ƙasa ke shugabanci ne da gwamnonin ƙasar nan duk 36, an yarda za a kafa kwamitoci alƙallai, tsoffin alƙallai za su shugabanta da yara matasa kuma 'yan ƙungiyoyin sa kai da dattijai waɗanda aka amince da mutuncin su domin su yi wannan binciken. Kuma tuni gwamnatocin jihohi sun fara wannan, ina jin waɗanda suka yi wannan ina jin sun kai jihohi wajen 8-9, kuma sun kafa su rantsar da su, kuma suna nan sun fara aiki. An ba da umarni kuma a kafa wani asusu wanda zai kula da taimaka ma waɗanda suka samu wani matsala a cikin abubuwan da ake yi a cikin matsin da su waɗancan 'yan sa suka wa mutane waɗanda aka kila jima ko kuma wani abu kaddara ta sama. Kuma gwamnoni sun aminta za su yi wannan, kuma suna nan suna ƙoƙarin kafa waɗannan kwamitoci.
Mun taɓa kawo muku zantawa da Shumo wanda a baya tsohon mai mu'amala da satar mutane ne ya tuba, kuma ya yi ta yin taimakawa gwamnati wajen kawo ƙarshen wannan ƙalubale. Wani dalili ya sanya kai ƙararsa ga 'yan sanda har ya shiga hannun SAS da aka rushe.
Kwana 42 ya rayuwarka ta kasance a hannun jami'ai 'yan SAS.
To su waɗannan mutane ai ban taɓa ganin mutane mara tunani marasa imani irin aikinsu, don saboda aje ne da sun kai kwana 42 to tsari gare su, wato su waɗannan mutane na sel ɗin nan gabaki ɗaya suna da tsari. Ko wani ɗaki akwai firisdo, bayan firisdo akwai aiji, bayan aiji akwai
firisdo hadda babban jami'in sanda cikin masu laifin ne ko zuwa ne masu wannan matsalar.
Su cikin masu laifin ne kamar waɗanda sun ka daɗe, wani ya kai shekara ɗaya da wani abu, wani ya kai wata 8, wani ya kai wata 9, to su ne uwayen gidan ɗakin gabaki ɗaya. Akwai
ina jin ana ba da wani labari wai an kai ka ko sel ko gidan yari prison kenan, sai an sa wasu mutane ma sun dan bubbugi mutum, in sun daddaki mutum sai wa a tambaye shi akwai sarki, akwai waziri, akwai irin waɗannan dai.
Duk akwai su, akwai manya-manya daga cikinsu mutum bakwai ne. Akwai wanda ake kira shosho, to shosho ɗin nan shi ke bugun mutane dare da rana, ko wurin kwanciya shi ke kwantar da su. To idan daga cikin ɗan sel ɗin Allah ya sa an kawo ma wani gari, to su firisdo ɗin zai sa a raba garin kashi biyu, kashi daya za a je ma mutanen prison din gaba daya ya zama na gwamnati. Daya za a ba wanda anka kawo ya aje abinci bayan lokaci kuma duk lokacin da gwamnati za ta raba abinci ko da kana da abinci za a baka na gwamnati idan bai ishe ka ba sai ka iba da naka ka kara kashi yanda abin yanda zaka koshi wanda bai da kowa yan uwansa ba su zo ba to shi wannan firizo shi zai gaba da shi da shi shi da sha wannan aikin firizo din ne har da Allah ya sa yan uwa ne sun kazo
to mai na da tambaya cikin masu laifi wane ne me yasa ake da wani da kake cewa shoshu waye na dashi ya rika dukan mutane
shi wannan firizo din ne amma shi ma firizo yana samu umurni daga yan sanda na waje waɗanda suke tsaya can bakin gate su za su rubuta takardu su ba firizo da dokoki da duk wani abun da za a yi ma mutum na cikin wannan daki shi wannan firizo yana samu umurni daga bangaren IPN nasa
to ba mu labari shi wannan shosho din bulala ne a hannunsa ko me yake wani irin kuma sannan shi ma an yi laifi ne
mai laifi ne ya dade nan wato ba bulala suke dukan mutane ka san irin wannan bed da kana gani ana daura wando da shi suke dukan mutane idan mutum yayi laifi za a iya mai hangin idan mutum yayi laifi akwai inda za a yi mai hangin awa biyu akwai inda za a yi mai hangin rabin awa
hangin fa abin da ake nufi shine a rataye mutum fasarar sa kenan da Hausa daga Turanci
to su ba rataye mutum suke za su sashi ya je ya abun nan ya jingina jiki ne ga gini ya miƙe hannuwa ne sama ya miƙe tsaf ya tsaya na tsawon lokaci to lokacin nan da kafafunsa da hannuwansa duk za su gaji kuma idan ya kuskura yayi wani abu wanda ba haka sun kashe to za su tafka mai wannan kala wanda take hannunsu bulala kenan
to ai wannan kuma horo cikin horo kenan ba je kotu ba ba yi komai ba cikin dakin aje masu laifi shikenan kuma sai a samu wasu suna dukan mutane ai wannan abun mamaki ne ko
duka sosai har ma suna iya bugun mutum har sai ya san somar da shi to wannan da kana jin ana fadin firizo ko wani firizo firizo sannan akwai kuma nasu firizo gabaki ɗaya wanda shine ana kiransa janara sannan bangaren liman akwai janara ko wani sel akwai liman amma akwai wanda shine shugaban su gabaki ɗaya
liman na irin na masallaci ko me
liman na masallata waɗanda suke can cikin sel ɗin nan ai akwai masu sallah
wato waɗanda ba sa sallah ba su ma suna da babban jami'i mai bishara pastor
wanda zai akwai janara pastor amma akwai barayi manya-manya waɗanda za ka gani sun biya kuɗi an kyale su can inda suke can iska za ka ga ma mutum da katifa da filo da komai kamar ma a gidansa bambanshin sa kawai da wanda an waje saboda shi bai da incin ya zagaya ko ina
to a cikin ma wato akwai dai manyan mutane kenan waɗanda ake ma mutuntawa
akwai manyan mutane in mutum ya je wurin nan yana da kuɗi ba abun da za a yi nan in ya sha wahala tun daga wurin horo kamin ya anshi laifi nan ne zai sha wahala don wajen da suke zuwa ƴan sandan nan akwai wurin da suke zuwa suna hangin mutane akwai inda suke zuwa su bubbuge mutum da rodi akwai inda suke zuwa su bugi mutum da gora to amma bugun nan na rodi ya yi muni
faɗa mana abin da ka gano
abun da ni gano yanda aka kakkare mu wasu kafafu wasu hannuwa bugun rodi duk inda an ka tabbatar da jikin mutum ba za a hada shi da karfe ba wannan rodin karfe ne wanda suke kiran ayon abu ne mai kamar sanda haka suke rika shi su dinga bugun mutum a kwauri wani lokaci sai sun kare shi wani lokaci su kare mai hannu
to Allah ya kyauta da fatan hukumomin da alhakin haka ya rataya a wuyan su za su saka ido ga sabuwar rundunar ta SWAT da aka mai gurbin da SAS dan kaucewa tarihi ya maimaita kansa yanzu a madadin Nasira da Mele Kare ya taimaka wajen kawo muku wannan shiri Mr. Phil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya assalamu alaikum
to masu saurare ba za mu samu damar kawo muku takaitattun labarai ba to dai a ƙarshe wannan shine ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana za mu kawo muku ne sabon shirin yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatar da shirin da Jumbe Hamza da ya hada shi sai kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalama Sigar bake muku fatan alheri wassalam